This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe. A yau Alhamis 11 ga watan Yuli na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ba gudu ba ja da baya kan kudurin shi na cigaba da yakin neman sake zaben shi shugabancin kasar da za a fafata tsakanin shi da tsohon shugaba Donald Trump. Sakatare janar na kungiyar kwawancin tsaro ta NATO, Jens Stoltenberg, ya ce ba a yanzu kasar Ukraine za ta zama mamba a kungiyar ta NATO ba. Majalisar Dokokin Najeriya ta yi kiran da a gudanar da bincike kan yarjejeniyar Samoa da hukumomin ƙasar su karanta bawa hannu tsakaninsu da kungiyar tarayyar Turai.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyoyin malaman addinin Musulunci a arewacin Najeriya sun ce ya kamata mahukuntan Najeriya su maida hankali akan magance matsalolin tsaro da yunwa. Wannan dai na zuwa ne ƴan kwanaki bayan da mataimakin shugaban Najeriya ya ja hankalin gwamnatin jihar Sokoto game da zargin rage ikon mai alfarma sarkin Musulmi.
Sabar da shugabanci na gari mai tasiri shine al'umma take bukata domin fita daga cikin matsalolin da muke ciki. Rigingimu zarakai ba shine ya dame mu ba. Abin da ya dame mu a yau Najeriya yunwa da talauci da rashin tsaro da rashin aikin yi.
Shugaban majalisar limaman sunna a Kano Dr. Abdulmuttalib Ahmed Muhammad kenan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa a ranar talatar da ta gabata ne majalisar dokokin ƙasar Kamaru ta amince da kudirin dokar ƙara wa'adin 'yan majalisa da kansiloli a ƙasar. Sannan kamar yadda muka saba za mu kawo muku shirin domin iyali wanda ya ci gaba da tattaunawa akan matsalar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi a tsakanin mata a arewacin Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Shugaban Amurka Joe Biden ya tsaya kai da fata ba gudu ba ja da baya kan kudirin shi na cigaba da yakin neman zaben sake zaben shi shugabancin kasar tsakanin shi da tsohon shugaba Donald Trump. Wasu daga cikin 'yan jam'iyyar ta su Biden wato Democrat ba su da tabbacin zai iya doke Trump, to amma suna cigaba da tafiya da shi akan kudirin nashi na yakin neman zaben da ake yi kafin su yanke hukunci. A ranar Laraba ne tsohuwar kakakin majalisar dokokin kasar Nancy Pelosi, wadda har yanzu ke da karfin fada a ji a jam'iyyar ta Democrat, ta kasance ta baya-bayan nan da ta bayyana shakkunta kan yiwuwar kasancewar Biden zama kwakwaran jagoran tafiyar a zaben 5 ga watan Nuwamba. Pelosi ta shaida a kafar MSNBC cewa dabara ta rage ga shugaban kasar in ya ga zai iya tsayawa takarar, amma dai muna ba shi kwarin gwiwa kan yayi mai yiwuwa ganin lokaci na ƙara ƙurewa. Ta ce ana ƙaunarsa, ana ganin girman shi, kuma mutane na son ganin ya cimma matsaya. A ranar Laraban nan, sakatare janar na kungiyar kawancin tsaro ta NATO, Jens Stoltenberg, ya shaida manema labarai a gefen taron kungiyar a birnin Washington DC cewa ba a yanzu ƙasar Ukraine za ta shiga kungiyar ba, amma za ta ci gaba da samun goyon baya a fagen daga. Stoltenberg ya ce abu mafi a'ala game da kungiyar ta NATO a wurin wannan taron shine matakin da mambobin kasashe za su dauka akan Ukraine. Ya ce lalle wannan lokaci ne da ake fuskantar jarabawa, muddin dai ana son jajircewa akan demokradiyya da kuma 'yanci. Ya kara da cewa yana sa ran abokan hulɗa su amince kan samar da wani kunshi mai gwabi wanda zai kasance kunshi har mataki biyar. Ɗaya daga ciki shine umarnin NATO ga Ukraine na samar da tallafin tsaro da bayar da horo, sai samar da wani kuduri mai dorewa na samar da tallafi ga ƙasar ta Ukraine. A ƙarshe Stoltenberg ya ce Amurka za ta ci gaba da zama babba kuma ƙarfafa abokin hulɗa ga kungiyar ta NATO ba tare da la'akari da yadda sakamakon zaben shugaban ƙasar na watan Nuwamba zai kasance ba. Majalisar Dokokin Najeriya ta yi kiran da a gudanar da bincike kan yarjejeniyar da hukumomin ƙasar suka rattaba a hannu tsakaninsu da kungiyar tarayyar Turai. Yarjejeniyar ta Samoa ta kyasta wutar muhawara a faɗin ƙasar. biyu bayan wani rahoton kafar yaɗa labarai da ya ce wani bangare na yarjejeniyar na iya ɗaure gindin karamtacciyar alaƙa tsakanin jama'a. To sai dai mahukunta Najeriya sun ƙaryata zargin, suka yi alƙawarin ɗaukar mataki kan kafafen yaɗa labaran da ke ƙarar da labarin. 'Yan majalisar dokokin sun bayyana cewa hukumomin ƙasar ba su tuntuɓe su ba kafin rattaba hannu a kan yarjejeniyar ta Samoa, inda suka amince da gudanar da bincike a kai. Ɗaya daga cikin 'yan majalisar da ya yi magana, Aliyu Madaki, ya ce:
"The phrase gender equality, as reported, is a Trojan horse for deceptively breaking..."
Amfani da kalmar samar da daidaiton jinsi kalma ce kawai ta yaudara yadda za a shigo da badala a cikin ƙasa, saboda faɗin kalmar jinsi a yanzu ba ta nufin mace ko namiji kawai, kamar yadda aka sani bisa al'ada, saboda a yanzu ta haɗa da 'yan luwaɗi da 'yan maɗugo da masu canza halitta da masu alaƙa da dabbobi. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan, Hawwa Sharif za ta dawo da ƙarshen labaran duniya, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Kwanaki kaɗan bayan da mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shettima ya ja hankalin gwamnatin jihar Sokoto game da zargin rage ikon da mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar ke da shi, ƙungiyoyin malaman addinin musulunci a arewacin Najeriya sun ce matsalolin tsaro da yunwa da ke damun 'yan Najeriya ya kamata mahukunta su mai da hankali a kai, ba rigingimin masarautu ba. Matasan malaman addinin musulunci daga sassan arewacin Najeriya waɗanda suka taru a jihar Kaduna sun nuna damuwa akan halin ƙuncin da al'umma ke ciki da kuma buƙatar ɗaukar matakan gaggawa. Wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga Kaduna.
Tun bayan bayyanar ƙoƙarin kwaskwarimar masarautu a jihar Sokoto, wasu 'yan ƙasa suka fara nuna fargabar cewa sarkin musulmi ake son taɓawa, duk kuwa da bayanin da gwamnatin jihar Sokoton ta yi cewa ita ba manufarta kenan ba. Wannan dambarwa akan masarautu a arewacin Najeriya kuma ita ta sa matasan malaman addinin musulunci daga sassan arewacin Najeriya daban-daban suka kira wani taro karkashin majalisar matasa masu azumin musulunci a arewacin Najeriya, inda suka bayyana halin kuncin rayuwa da matsalar tsaro da 'yan Najeriya ke ciki a matsayin batutuwan da ya kamata gwamnati ta mai da hankali don magance su, ba maganar matsalar masarautu ba. Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna shine shugaban wannan majalisa, kuma shi yayi wa manema labaru ƙarin haske game da wannan taro.
Lokacin da babu guda goma ta dama 'yan ƙasa, babu abinci, yanzu kuɗin buhun shinkafa ɗaya a yanzu shine fa kuɗin buhun shinkafa lokacin Jonathan guda goma sha ɗaya har da canjin 2500. Babu ruwan sha, babu ainihin wato ingantaccen ilimi, babu wuta, ba hanyoyi, babu tsaro uwa uba. Sannan a daidai lokacin da al'umma ke fama da waɗannan babu wajen guda goma, sannan kuma su zo su shigalta da mutane da abin da ba ita bace buƙatar mutane, to su shagaltu da yaya za a yi al'umma ta samu sauki akan wannan babu 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 babu. Yafi zama alkhairi gare mu sama da maganan wai in ba ƙara wasu masarautun mutunci za su yi ba a yadda suke a baya, to su bar su yadda suke ba sai sun taba su ba.
Dafta Abdul Muttalib Ahmad Muhammad shine shugaban majalisar limaman sunna a jihar Kano, kuma yana cikin matasan malaman da suka yi jawabi akan wannan batu.
Sabar da shugabanci na gari mai tasiri shine al'umma take bukata domin fita daga cikin matsalolin da muke ciki. Indika talakawa suka haɗu suka zaɓi mutanen da suke gani za su kare musu addinin su, su kare musu al'adar su, su kare musu lafiyar su da tsaron su, to ba za mu rinka shiga cikin waɗannan abubuwa ba. 'Yan siyasa su ji tsoron Allah. Rigingimu sarakai ba shine ya dame mu ba. Abin da ya dame mu yau Najeriya yunwa da talauci da rashin tsaro da rashin aikin yi. Yanzu ya kamata gwamnati ta fito ta tarayya da gwamnoni ta buɗe ajihunanta ta ciyar da al'umma ta yi duk abin da ya kamata su ta yi, yanzu ya kamata su yi.
Wasu daga cikin malaman da suka fito daga jihohi daban-daban a arewacin Najeriya sun ba da shawarori akan abubuwan da ya kamata gwamnati ta yi domin ganin an magance matsalolin da ke damun wannan kasa.
Sunana Sunusi Abubakar, ina zaune a jihar Sokoto. Yanzu babban abin da addamin Sokotawa shine a samu su zaman lafiya. Babu ranar da ba a kashe mutum a Sokoto, babu ranar da ba a kidnapping din mutum a Sokoto. To waɗannan matsaloli waɗanda an manya su ya kamata a ce gwamnati ya bada hankali akan su, ba wai matsalar masarauta ba. Sokotawa mu ba mu da matsala game da sarki.
Sunana Gidado Abdullahi Umar daga jihar Gombe. Mu muna kallon cewa sarkin musulmi sarki ne da ya shafi kasar mu baki daya, saboda haka muna kallon cewa idan aka taba shi to kaman an taba mu ne baki daya.
Sunana Munir Usman daga jihar Zamfara. Idan kaga gemin dan uwanka ya kama da wuta to ka yayyafa manaka, ba a raba sarakuna da malamai. To in kawai gari ba wanda za a ga girman shi dan a raga maka, to kalza a kallaka.
Da dama cikin malaman addinin musulunci da suka larci wannan taro na Kaduna dai da su aka tallata wannan gwamnati, amma san ce kuma ya zama wajibi su jawo hankalin gwamnatin don magance abubuwan da ka iya mai da hannun agogo baya. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Madalla a gaida Isa Lawal Ikara. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Ajiya Laraba Isra'ila ta ce akwai fagon kayan jin kai makare a manyan motoci har 1,500 da ke jiran bangaren Falasina na tsallaken Karim Shalom a bangaren kudancin zirin Gaza su karba, abinda ya kai ga Majalisar Ɗinkin Duniya cewa suna yin iya-iyawarsu. Wata hukumar ma'aikatar tsaron Isra'ila COGAD da ke da alhakin kula da shigar da kayan jin kai yankunan Falasinawa ta ce akwai karin wasu manyan motocin ɗaukar kaya 50 da ke jiran a sauke musu lodi a bangaren Falasinu na yankin Erez da ke tsallakawa cikin arewacin Gaza. Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta ce tana nan tana kokarin ganin ta rarraba kayan jin kan tsakanin mutane kusan miliyan 2,300,000 a yayin da yaƙi tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas ya shiga watanni 10 inda doka da oda suka taɓarɓare. Mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujarric ya ce an ajiye kayayyakin jin kan to sai dai a wani bangaren akwai taɓarɓarewar doka da oda ga rikici da ke ci gaba. Ya ce suna ci gaba da yin iya-iyawarsu na ganin kayayyakin sun isa ga mabukata. Ya ce su ma abokan aiki a Gaza ba a zaune suke ba. A ranar Laraba nan ‘yan sandan Birtaniya suka gano mutumin da ake zargi da kisan mai ɗakin ma’aikacin kafar radiyon BBC John Holt da ‘ya’yan shi mata biyu a kusa da Enfield da ke arewacin London. Wanda ake zargin Kel Clifford mai shekaru 26 a duniya an same shi da raunuka a jikin shi inda yake karɓar magani cewar ‘yan sanda, inda suka bayyana mamakin samun shi da raunuka ganin cewa ba su yi harbi ba. BBC ta bayyana waɗanda lamarin ya ritsa da su da wato da ya haɗa da mai ɗakin John Hunt, Carol Hunt mai shekaru 61 a duniya da ‘ya’yansu ‘yan mata biyu masu shekaru 25 da 28. Da yammacin ranar Talata ne dai jami'ai suka amsa wani kira daga wani gida a Bushi inda aka tar zagawakin matan. Tun da farko a ranar Laraba, ‘yan sanda sun shaida wanda ake zargin mai suna Clifford, duk da dai ba su bayyana ko yana da wata alaka da waɗanda aka kashe ɗin ba. To sai dai kafafen yaɗa labaran Birtaniya sun labarta cewa tsohon saurayin ɗaya daga cikin ‘yan matan ne.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A shekaran jiya Talata ne Majalisar Dokokin Kasar Kamaru ta amince da kudirin dokar ƙara wa'adin 'yan majalisa da kansiloli a kasar kamar yadda shugaban kasa Paul Biya ya umarci su. Yin hakan ya kawo cece-kuce a tsakanin jam'iyyun adawa da ke ganin matakin wata dabara ce ta hana su tsayawa takarar shugaban kasa a zaben shekara mai zuwa. Wakilin muryar Amurka Muhammad Bashir Laden ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yaounde.
Da farko, wa'adin yana gudana har zuwa 10 ga watan Maris 2025. An ƙara shi har zuwa 30 na Maris 2026. Gwamnatin Kamaru ta ce wannan umarni ne na shugaban kasa wanda kuma ya dace da yawan matsaloli da kasar ke fuskanta a wasu yankunan, kamar yadda takardar da aka shigar gaban 'yan majalisar domin nazari ke cewa. Ba karo na farko bane da shugaban kasar Kamaru Paul Biya ke daukan matakin tsawaita wa'adin aikin 'yan majalisa da na kananan hukumomi. Wasu 'yan siyasa na cewa yin haka na ɗaya daga cikin abubuwan da shugaban ƙasa zai iya aiwatarwa kai tsaye. Daga cikinsu akwai Jonathan Batengene, malamin jami'a mai karantar da siyasa.
On s'achemine là Vain prati kuchunyer ki correspond.
Wannan matakin shugaban kasa ba wani abin mamaki bane saboda ya riga ya zama kaman al'ada ne a cikin kasar. Shekarar 2004 da aka zabi ɗan majalisa ba a jin su a shekara biyar ne amma an kai har shekarar 2011 wato shekara bakwai kenan. Haka zalika wa'anda aka zaba a 2011 in su ma sun kai har 2018 in ma da shugaban kasa ne ya buƙaci a daga wa'adin su. To kaga wannan ba wani abin mamaki bane. Kawai matsala nan ita ce ɗan siyasa idan ka duba jam'iyyar adawa ta MRC shugaban su ai shi yake ya tsaya takara a lokacin da aka yi zabe shekarar 2020 na wato takarar ɗan majalisa. Haka zalika in ka duba TCRN da su ma jam'iyyar adawa ne suna nan suna ta faɗa a can a'a waye shugaba kafin nan kuma jam'iyya mai mulki ta ci gaba. Wannan abu kuma in ka duba zaka ga jama'ar kasar in su basu damu da wannan ba duba ga cewa sun fuskanci cewa matsala ce irin ta ɗan siyasa wanda su kadai suka san riba da suke ci a ciki.
Le peuple qui observe qui en est conscient est très peu enclin.
A bangare guda kuma ƴan jam'iyyun adawa musamman na MRC sun kalubalanci wannan matakin da cewa ba wani abu bane kawai yayi hakan domin ya hana su tsayawa a takarar shugaban kasa a watan Oktoba shekara 2025. Mubarak Ali dan jam'iyyar adawa
don tunda wannan shugaban kasan ya hau mulki yake mu wato kundin tsarin mulkin kamar wato yadda ya ga dama haka yake juya shi bayan ya gama sai kasa ya gama lalata tattalin arziki ya gama komai yadda ya ga dama bayan da za a yi mutane ne zababbu in wa'adin zabe yayi kai wani dama zaka samu da kace ka daga zabe ba tare da an sake wannan zabubbukan ba kuma ba tare da wani hayaniya ne ya tashi ko kuma wani kudiri nan da zai kasa na cikin koshi da zaman lafiya kuma yana tafiya kace ba za a yi zabe ba a wannan mulkin kama karya ne mu kawai ba abin da zamu ce ma kasar nan shi dai Allah kawai makoman mu ya koma ga hannun Allah amma don wannan shugaban kasa ba ga wani abin da muke jira abin nan ba ai ba abin mamaki bane hakan da yake don al'adar sa ne in kuma kai ka fito kai magana matsayin ka dan adawa a kulle ka ko a sa ka hijiran dole
sanin kowa ne dai hukumar zabin kasar mai zaman kanta wato ilekam ta tsayar da watan Fabrairu shekarar 2025 na zaben ƴan majalisar dokoki da na kansiloli bayan haka kuma za a gudanar da zaben shugaban kasa a watan Oktoba 2025 yanzu dole ilekam ta saki lali. Muhammad Bashir Laden, muryar Amurka daga Yaounde a kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Bashir Laden. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na duka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka goyi ba.
Maza wani sa su suke kuntatawa macen ta rasa yanda za ta yi da rayuwarta ta taje sama zafi kasa zafi ko ina ta je meji bata samu sanyin yanda take so ba wasu matan ba maganganun bane kuma kawaye ba abin da yafi kawa illa saboda in kika samu tagari tafi kowa kirki in kika samu kawaye marasa kirki to wallahi kina cikin bala'i.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin Dr. Zara Yusuf shugabar wata kungiya dake kula da mata da kananan yara a jama'ar Turu jihar Yobe da Hajiya Aisha Muhammad ya kasai shugabar kungiyar dake tarbiyyantar da yara a jihar Kano sai kuma magidanci Alhaji Abdullahi Umar Kwarbai. A nazarin da muke yi kan batun karuwar shan miyagun kwayoyi da ake samu tsakanin mata a arewacin Najeriya, bakin namu sun bayyana zaman kashe wando a matsayin ɗaya daga cikin dalilan samun mata suna shiga shan miyagun kwayoyi kamar yadda Hajiya Aisha ke cewa.
Idan har mace tana da sana'an yi kina zaune a cikin gidanki ya zamanto at least miji zai baki jari ko kuwa kina da wani jarinki wanda zaki ke tafiyar da al'amuranki zai wahala ki maida hankalinki akan wasu abubuwan banza saboda kina da wani abin da kika sa a gaba wanda kike so kin cimma burinki. In sana'a ne, in ma aiki ne, kin dauki aikin, dauki jakanki kin je wajen aiki kin dawo, ga tarbiyan gida, ga abin girki da sauransu. Ya zama ta kokolwanki a kullum yana tunanin meye ne, yana da abin yi. So zai wahala wani ya zo ya tasiri wajen baki wani gurbataccen abu. Sai kuma yara, yan mata, abin da yake jefa su yawanci zaki ga peer group wanda ake ce kawaye ne. To kamar yanda Aisha ta faɗa, tarbiya da muka bari na ƴaƴanmu, especially wannan lokacin globalization, abubuwa na social media da wasu waya, iyaye yanzu ba su ma san shekarun da ya kamata a ce sun bar yaro ya kusanci waya ba, especially ƴaƴa mata. Har ya zama to ƴa mace abin alfahari ne saurayi ya saya mata waya ya bata, wanda baki san ma me aka sa mata ciki ba.
Wayar ma babba kuma.
Waya ma babba wanda yafi karfin tattalin arzikin gidanku. Kuma hankalinki a kunce, zaki ga yarinya ƴa mace ne wanda gidansu gidan kara ne. Zaki ga ta fito da babban waya a hannunta. Dan gane na kara wanda a cikin gidan gaba ɗaya aka tara kayan gidan ba zai ma iya sayan wayan ba. Amma zaka ga a hanta kuma iyayen hankalin su a kunce, zaki ta danna danne a cikin gidan ba wanda ya san ma meye wayan yake ciki, ba wanda zai iya ma operating wayan. Ita kadai ne ta san kan wayan. Kuma saurayi ne ya bata. Akwai lokacin da wata yarinya saurayi ya bata waya, sai iyayenta suka ce ta mayar, sai ta ki mayarwa. So ni sai nace mata in ga wayan, musamman ya dauki abubuwa ne na batsa ya tila mata a cikin wayan, sabo fil a cikin kwalin shi, amma ba abin da babu a cikin wannan wayan, ya dauka ya bata. So iyayen su sun ankara akan cewa ya za a yi, ya ce zai aure ta ne, amma na kuma ya dauki waya tun daga yanzu ya bata yaushe zuwan shi gidan, yaushe introducing kanshi. So wannan conflict din ne yasa nace ni to bari in ga wayan. To ina budiya da na gani, sai nace to gashi fa yanzu mutumin da yace zai aure ki ya dauki wayan abuwa ya sami ki a waya, ai dama ba ni yan aure yake da shi ba. To haka da irin na kwayan ma haka ne, zaka ga saurayi ya dauki abu ya kila dan shaye-shaye ne, already dama shi ya saka ta a kawaye ne, suna nan an saya mata Android phone, ba a sani ba suna exchange irin wayan abubuwa a tsakanin su, ta tura mata ga sunan drop din da zamu je mu hadu a wani gari kaza, akwai club din su da su hadu. So gaskiya mun bar tarbiya, kuma shi yasa muke shan wahala.
Abdullahi, kaga ana cewa rashin bude baki mutum ya faɗi damuwarsa yana iya sa shi a cikin wani yanayi, kuma an fi samun matan aure da ire-iren wayannan halaye. Me yasa kake ganin ake samun haka?
To na farko dai muna nan dai, ina nan dai akan bakana cewa
rashin ilimi
nan bance na boko ko na addini ba, har da na zaman
ta ce wai ba sai ta boye abu, ba a son ta rika yawan magana.
Ai ilimi shike haifar da tarbiya nagari, ilimi shike koyar da zamantakewa nagari, ilimi shike sanyawa mace da bata yi boko bata yi karatun allo ko islamiya ko na addini ba, ta san haƙin da ya rayu ta a wuyanta, ta san haƙin da namijinta ya da mijinta. Ilimi shine yake sa ta koyo ta sana'a wanda za ta rike kanta. Misali, ni mahaifiyata bata yi karatun addini ba, amma tunda take har ta shekara 86 ta yi yaji sau daya, ita ma iyakanta zaure, da ta dubi kakanmu da ya dube ta sana je su misu yadda suke ba mu labari, ta je su misu misu ta zauna ta ce ai shi, sai kalle ta harare ta, ta tashi tsoi ta maida kanta, ba wanda ya maida ta.
To ai damuwa ce ta sa
gani,
damuwa
ai dan an ba ta ilimin hakuri, saboda shi kuma iyayenmu a wannan lokaci kuna hakuri da juna ne, kuma kuna daurewa, ba ku sa ƙarya a cikin rayuwarku ba. Duk abin da suka faɗa,
to an aka sa ƙarya shine za a je a
yi
wani abu da zai
kare ku. Ƙarya ce
sai ga shan ƙwaya,
ya ƙware kuwa ki ga yau fa a wancan wannan lokacin da muka taso muka gamu. Yanzu duk fitina saboda rashin ilimin ta jawo mana fitina. Ni yanzu kishiyar uwata ta dagoye ni, ban san cewa ba ita ta haife ni ba, sai da naje form 2 an sallamo ni dawo gida saboda na kamu da ciwon kyanda. Na dawo ita kishiyar uwan da nake dauka uwatawa ta je goyen cikin wata yarinya, ka san akan yi wani al'ada, sai tsohuwa ta je ta zauna da yarinyar da ta su haihuwan farko a kalla sati 2 ko zuwa 40, da naje sai ba inda zan zauna sai dakin mahaifiyar nan da nawo ban wanda ban san cewa ta haife ni ba, a wuri na ita ce kishiyar mamana. Kanuwanta sai ta zo daga wani wuri ta ce Audu kuma ya dawo wurinki ne, wallahi ko tanka mata bata yi ba, ta sace magana sai ta hayare ta, sai ta shiru da magana, ba ta so ma ta sani,
a sani
kuma ni yayi na da makauta makota ma ba wanda ya ga mun cewa kai wannan ba da ake cewa dan umma umman nan ba ita ta haife ka ba a taba ga mun ba na je fahimtu kin ga yana da wayo kenan amma ban sani ba sai a lokacin ne kuma tun dauka ina bacci a wannan to kin ga wato tarbiyyar da iyayen mu suka samu ba wai wani makaranta suka je ba ba wani abu suka je ba amma annan cikin gidan mijin da inda gaban iyayen suka samu tarbiyya ta gari wanda yake yanzu ko professor ba zai iya baiwa
kana ganin bayyanar hanyoyin sadarwar wannan na zamani na yanzu ya ƙara bude kwakwalwar mata da yara
wajen shayar kuna cewa duniya ta tafin hannu ai wannan
dujalci
a'a ba dujalci bace aljanna dai da wuta a hannunka sai ka dauki wanda zaka dauka kaman yadda annabi yake ga mana cewa talakan da ya ganshi a wuta yayi batan bakatan tambata biyu a duniya ya sha wahala da taloci ko a lahira an sa sha wuta bai kamata ba batan bakatan tin kenan ba mu sun kufa
Abdullahi magana na gaskiya Aisha mu da Allah ki shiga zancen nan yanzu in an ce rashin ilimi yanzu to ilimi ya wadata a duniya yanzu gashi nan a ko ina har a hannunka ma kana iya samun ilimi to amma duk da haka bai hana a sha kwaya ba me yasa
yanzu kaman da muke magana cewa matan aure bakin ciki yana sa su shashaye na so a ce Malam Abdullahi bai so kansa ba ya ce su maza wani sa su suke kuntatawa macen ta rasa yanda za ta yi da rayuwar ta ta je sama zafi kasa zafi ko ina ta je maybe bata samu sanyin yanda take so ba wasu matan ba magananu bane
akwai ta kai ga shan kwaya
yawa kuma kawaye kin san kawaye ba abin da yafi kawa illa saboda in kika samu tagari ta fi kowa kirki in kika samu kawaye marasa kirki to wallahi kina cikin bala'i shi namiji me ya mata har ya dame ta kin ga dole a nemi root cause me yasa hakan take faruwa a binciki macen me namijin wake yake miki har yayi zafi wai har zaki fita daga ni kusan fita daga addinin ki ne ma kin fita daga rayuwa gaba daya kin sa rayuwarki a wata rayuwa ta daban kin gane me nake
ba kuma an ce mace kar ta yi surutu da yawa
to kai dan me yasa zaka kuntata mata akwai mazan da hajiya ba su ma da lokacin mata wani watakila in ya fita tun safi ba za ta ganshi ba sai dare wani in yazo bashi da lokacinki wani in yazo magana cin zarafi ne cin mutunci ne zagi maybe iyayenki ma sun mutu kin rasa ma ina zaki je ki kai wai kukanki ɗan uwa ne in kin je ma kamar yadda na faɗa da za a kora ki a ce je ki haƙuri wani kwaɗayi a ce je ki gidan nan akwai haɗuwa akwai kayan alatu yi zaman ki yanda kike ki yi haƙuri so akwai a lot of abubuwa da suke kawowa da suke sa wai su matan dan dai zan ce wai da yake sa suke shiga wannan yanayin
maso mu da sa'aya anan sai dai akwai waɗansu muhimman bayanai da bakin namu suka yi da muke ganin ya kyautu mu gabatar da su kafin direwa mu shiga wani batun sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin waɗanda bakin ke tsirawa hannu da zama masababin ruruwar wannan matsalar kafin nan a madadin bakin namu Dr. Zara Yusuf da Hajiya Aisha Muhammad Yakasai da kuma Alhaji Abdullahi Umar Kwarbai sai wakilinmu Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawa da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata su ne duniya
to madalla a gaida Grace Alheri Abdu yanzu kuma ga Hawwa Sharif ta dawo da takaitattun labaran duniya
to a takaice shugaban Amurka Joe Biden ne ya tsaya kai da fata ba gudu ba ja da baya kan kudirin shi na cigaba da yakin neman zaben sake zaben shi shugabancin kasar tsakanin shi da tsohon shugaba Donald Trump wasu daga cikin yan jam'iyyar tasu Biden wato Democrat ba su da tabbacin zai iya doke Trump to amma suna cigaba da tafiya da shi akan kudirin shi a yakin neman zaben da ake yi kafin su kai ga yanki hukunci a ranar Laraba nan sakatare janar na kungiyar kawancen tsaro ta NATO James Stoltenberg ya shaidawa manema labarai a gefen taron kungiyar a birnin Washington DC cewa ba a yanzu kasar Ukraine za ta shiga kungiyar ta NATO ba amma za ta ci gaba da samun goyon baya a fagen daga Stoltenberg ya ce abu mafi a'ala game da kungiyar ta NATO a halin yanzu a wurin wannan taro shine matakin da mambobin kasashen za su dauka akan Ukraine Majalisar Dokokin Najeriya ta yi kiran da a gudanar da bincike kan yarjejeniyar da hukumomin ƙasar suka rattabawa hannu tsakaninsu da ƙungiyar tarayyar Turai. Yarjejeniyar ta samowa ta ƙasa wutar muhawara a faɗin ƙasar biyo bayan wani rahoton kafar yaɗa labarai da ya ce wani ɓangare na yarjejeniyar na iya ɗaure gindin haramtacciyar alaƙa tsakanin jama'a. To sai dai mahukunta Najeriya sun ƙaryata zargin suka yi alƙawarin ɗaukar mataki akan kafafen yaɗa labaran da ke ƙarar da labarin.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma can an jima da hantsi za ku ji mu da maimaicin wannan shirin. A madadin Hawwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin, da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.